الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na uku ga watan Rabi'ul Awwal Rabi'ul Thani ko Rabi'ul Akhir hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ta yi daidai da 18 ga watan 10 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharh Sunna na Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine hadisi na ko darasi kai darasi na 102 ko to darasin da ya gabata muna gabata 121 inda Imam Al-Barbahari yace kamewa daga tsoma baki akan abin da ya faru na yaƙe-yaƙe tsakanin Sayyidina Ali da Sayyidina Muawiya da Sayyidatina Aisha da Sayyidina Talha da Zubair Allah ya musu rahama kada mutum ya sa baki a ciki ya bar wannan al'amari zuwa ga Allah domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa dhikra ashabi wa ashari wa akhtani yace ku kiyaye ambatan sahabban nan nawa da surkaina wanda suka aure mun da kuma surkaina da na aure musu taba mutuncin su ko zagin su to mun karanta ayoyi na alqur'ani masu dan dama da suke nuna falalar wayannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mun karanta wasu daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ƙarshe sai muka fahimci matsayar al'ummar musulmi game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam shine girmamawa da mutuntawa da nema musu yardar Allah da koyi da abubuwan shirki na rayuwarsu da bin su da kuma kare mutuncin su wannan duk wani musulmi na ƙwarai wannan ita ce matsayarsa game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam domin kaunar su kaunar manzon Allah ce duk wanda kaga yana kaunar su to kaunar manzon Allah ce ta sa yake kaunar su wanda ko duk yake kin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah yake ki kaman yanda yace man ahabbahum fahubbi ahabbahum duk wanda ya so su saboda san da yake mun ne yake san su duk da hadisin yana da rauni da haka mas'alar da malam ya ishara zuwa gare ta dai mun tattauna na kutsawa cikin abin da ya faru tsakanin sahabbai daidai kun sahabbai kamar sauran mutane suke suna iya yin kuskure suna iya yin daidai sai dai in kaga sun yi kuskure to niyyar su tsarkakakkiya ce mai kyau ce manufar su tsaftatacciya ce hadafin su abin a gode masa ne babu kokonto a cikin zuciyar duk wani mai imani akan haka in an samu wani cikin sahabbai yayi kuskure to ba da gangan bane da haka shi yasa ba za ka samu ɗaya daga cikin al'ummar musulmi na ƙwarai da yake tuhumar ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ita kuma fitina da ta faru tsakanin su ita fitina ba wata dabara da mutum yake iya yi don ya kauce mata face yayi addu'ar Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya daga ficin tudu. Amma dai tushen wannan matsala Abdullahi bin Saba ne al-Yahudi, wani ba Yahudi da muke ta yawan maimaitawa cewa shi ne ya shiga rigar musulunci, yayi shiga burtu, yayi shiga musulunci a zahiri, ya koye kafirci a zuciyarsa, da ya samu dama kuma ya shigo musulunci da barna wanda take ba yakan kanuwa ba, wanda sakamakon haka har abin da ya faru na kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu bai ji bai gani ba, da kuma ainihin wato kashe wanda wannan ya bayo zuwa ga yakin da ya kaure tsakanin sayyidina Ali ko rindinar sayyidina Ali da kuma rindinar su Talha, Zubair da Aisha, wanda wannan ya bayo zuwa ga yakin Jamal wanda mun tattauna shi satin da ya wuce. Sannan dai har yanzu ba su hakura ba, ba su bar musulmi sun zauna lafiya ba, domin lokacin da suka kunno kai an daina saukar da wahayi dan annabi ya bar duniya, to shi yasa suka yi amfani da wannan dama suka hargitsa tunanin al'ummar musulmi, suka kuma sake shiga cikin tawagar sayyidina Ali, wasunsu kuma suka shiga tawagar Muawiya, domin sun ga ana nema a yi sulhu, a zauna lafiya, a daina yaki. Su kuma a cikin daina yakin akwai tonan asiri gare su, da haka suka sake hasa wuta ta yaki tsakanin rindinar sayyidina Ali da sayyidina Muawiya, wanda wannan ya bayi zuwa ga yakin Siffin, wanda shi ma mun karanta a darasin da ya gabata. Al'amarin bai tsaya iya nan ba, har sai da ta kai ga shi kansa kashe sayyidina Ali radiyallahu anhu a karkashin Khawarijawa, wanda suka kudurci niyyar kashe mutum uku cikin manyan sahabbai, daga ciki har da shi sayyidina Ali da kuma Muawiya da Amr bin al-As. Amma Allah ta'ala bai ba su nasara ba wajen kashe sayyidina Muawiya da sayyidina Amr bin al-As, sai dai sun ainihin wato cimma mummunan kudurinsu na kashe sayyidina Ali radiyallahu anhu. Ina fata an gane. To wannan duk kusan abin da muka tattauna ne a satin da ya gabata. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fal wajibu 'ala al-muslim an yakuffa 'an hadhihi al-umur. Abin da yake wajibi ga musulmi ya kame bakinsa daga tsoma baki akan waɗannan al'amura, wa Allah ya dukula fiha, kada ya kutsa cikinsu, wa Allah ya zukuraha, kada ya ambaci waɗannan abubuwa marasa daɗi da suka faru tsakanin sahabbai na yaƙe-yaƙe da faɗa da rashin fahimta da aka samu, duk da cewa kowa da kyakkyawan niyya, ba da niyyar a yaƙin ba, ba da niyyar a zubar da jinin ba, amma ƙaddara ta riga fata abinda zai faru Allah ya rubuta sai ya faru kuma ya faru. Da haka kada a samu wani ya ambaci wannan matsala da ta faru tsakanin sahabbai illa ala wajihil i'tizari, sai dai ta fuskar uzuri, wato in zai kawo labarin ne da niyyar ya kawo hanzarinsu game da abin da ya jawo yakin da kuma kyakkyawan niyyar kowanne cikin su. Yanzu misali abin da ya faru tsakanin sayyidina Ali da tawagar suna na Aisha, kaga sun zo ne ba da niyyar yaki ba, ba da niyyar fada ba, ba wai dan ba su yarda sayyidina Ali ne khalifa ba, duk ko dai ba ai haka ba. Abinda su suke cewa shine abijinin sayyidina Uthman, wanda sahabi irin sayyidina Uthman mai daraja ta uku a musulunci, sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda mala'iku suke jin kunyar sa, kawai a samu wasu ƴan iskan gari su zo su fara masa, kawai su kashe shi kuma ai shiru, sai suke ganin kamar abin kamata ya ayi da zafu-zafu da dimi-dimi a binciko waɗannan mutane, a kuma zartar da hukuncin da ya kamata a kansu. Shi kuma sayyidina Ali yana da hanzarin cewa kaga wannan ai niyya ce mai kyau, shi ma sayyidina Ali ya yarda da wannan tunani nasu, amma fa mutane ne da ba a san su ba, kuma sun wawwatsu sun shige cikin jama'a, kar a zo a farma wanda bai ji ba bai gani ba, da buƙatar a bashi shi yanzu aka yi man mubaya'a ya zama khalifa, to a bari ya natsu, kowa ya zo ya masa mubaya'a, idan gwamnati ta samu zama, to sannan sai kuma a zo a kafa kwamitin bincike, sai a binciko su waye da hannunwa aka yi irin wannan ta'asa aka kashe sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Uthman. to wannan fa shi yana ganin a jinkirta su suna ganin a yi da wuri-wuri wannan shi ne kawai abin da ya jawo ya bayo zuwa ga wa'yancan munafukai suka samu wannan gabar tunda sun ga wancan bangare sun dan ja shi ma ya ja sai suka shiga tsakiya suka jefa abin da suka jefa suka kawo wannan yaki haka yakin Siffin tsakanin Sayyidina Ali da Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu shi ma abin da ya faru kenan Sayyidina Muawiya ko ba komai yana da dangantaka ta jini da Sayyidina Uthman ko kowa bai bi jinin Sayyidina Uthman ba sai ga shi yana da haƙƙin ya bi jinin dan uwansa to da haka sai yake ganin shi ma lalle lalle a nemo wayannan mutane wayanda suka zo suka yi irin wannan ta'addanci a hukunta su kamar yanda shari'a ta tanada anan ma Sayyidina Ali shi kuma yana ganin wannan abin za a zo kansa kuma za a yi amma a dan saurara ba yanzu ba na fata an gane wannan shine dukka ba daya dan haka waye a cikin su ya kudunduno wata mummunar aniya wadda ta bayi zuwa ga yaki babu Sayyidina Muawiya da bangaren suna na Aisha duk abinda suke cewa a nemo masu laifin nan kar a yi sanyi saboda in abin aka yi shuru ba dauki mataki ba to gobe ma za a sake yi wa wani shugaban haka dan haka sai ya zamanto an ba da kofa an kashe Sayyidina Uthman ba abin da ya faru wannan zai sa kuma wata rana a kashe wani dan an san ba abin da zai faru domin kashe Sayyidina Uthman ya zama musu wani ainihin wato zakaran gwajin dafi tunda sun gwada sun gani sun huda sun ga jini to wannan zai sa nan gaba masu karayi kuma abin da ya faru kenan wanda wannan shi ya bayu zuwa ga shi kansa Sayyidina kashe Sayyidina Ali radiyallahu anhu ina fata an gane da kuma abin da ya faru ma na kashe jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Husayn duk wayannan fitintinin ne da haka suke ganin a yi abin da ya kamata shi ma Sayyidina Ali yana ganin za a yi abin da ya kamata amma shi ma yana ganin akwai matsaloli da yawa da ya kamata a tsaya a dawo da hankali a nutsu kafin a yi su to wannan shi ne da haka idan mutum zai tattauna a kan wannan yaƙe-yaƙe da niyyar ya ba wa Sayyidina Ali uzuri na wannan yaƙin kuma ya ba wa Sayyidina Muawiya da su Sayyidatina Aisha uzuri akan abin da ya faru na yaƙin to babu laifi mutum ya kawo kissar ya kawo irin wannan kyakkyawan mafita da kyakkyawan ambato ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum zai yi haka to sai dai ya ambata da irin wannan ainihin salo din walistighfar da kuma neman gafara li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal aqalli a ce Sayyidina Ali ya fi gaskiya yana da lada biyu Sayyidina Muawiya ijtihadi yayi ko da yake kuskuren yayi kuskure a ijtihadin sa yana da lada daya haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda duk yayi ijtihadi yayi iya kokarin sa na ya gano daidai dan ya gina hukunci akai sai yayi sa'a yayi nasara sai yayi gano daidai din yana da lada biyu idan kuma ganin kokarin ijtihadi akan daidai sai yayi kuskure to kuskuren sa yana nan za a kawar da shi ba za a aiki da shi ba amma kuma yana da lada ɗaya saboda kyakkyawan niyya ba da ganganye kuskuren ba da haka abinda malamai ahlus sunna suke faɗa Sayyidina Muawiya a fahimtar sa da yayi akwai kuskure amma yana da lada ɗaya dan ba da kyakkya ba da mummunar niyya yayi wannan kuskuren ba Sayyidina Ali ya fi shi gaskiya a irin abin da ya faru kamar yanda mun karanta a hikima ina fata an gane wa ya'rifu annahum mujtahidun musulmi ya san cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba masumai bane mujtahidai ne masu kokari ne su ga ayoyin alkur'ani da hadisi abinda suka fahimta su gina hukunci akai babu wanda yake da rigar isma Sayyidina Ali ba shi da rigar isma Sayyidina Muawiya ba shi da rigar isma ma'ana ba masumai bane suna iya daidai suna iya kuskure minhum man asaba alhaqa a cikin su akwai wanda ya dace da gaskiya falahu ajran yana da lada biyu wa minhum man akhata a cikin su akwai wanda ya kuskure falahu ajrun yana da lada guda daya wa anna lahum fada'il azima sannan ko babu komai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da wata falala mai tarin yawa to ghaddi ma qad yahsul min ba'dihim wanda wannan kyawawan ayyukan nasu da alherin su da falalar su da irin daukakar su a wannan addini da irin gudunmawar da suka ba wannan addinin to suna da wannan falalar da ita kadai ta isa ta lullube ma ya hasulu min ba'dihim abin da ya faru daga wasu daga cikin su minal khata'i na kuskure mu dauka ma sun yi kuskure ba su da wata hasana wadda girman ta yafi girman kuskuren nasu ko shakka babu suna da kyawawan ayyuka suna da falalar da wannan girman falalar in an kalle ta ba ma za a kalli kurakuran nasu ba da ba ta gane, domin duk mutumin da ya zamanto kirkinsa da nagartarsa ta ninninka kuskurensa yawa, ai ko shakka babu a babin adalci ba za a kalli kuskuren ba sai a kalli nagartar. A cikin nagarta sun dauki 80 ko 90 cikin 100 sun yi kuskure 10 ko 5, to ai kaga kamata ya akalli nagartar ta 90 cikin 100 bai kamata a maida 5 cikin 100 ko 10 cikin 100 abin tattaunawa ba. Mafhum? لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتي دان كركمانتا تيوا فسو دينن فصحابن منزان الله صلى الله عليه واله وسلم. وكما في الحديث كمان ينده يزو cikin hadisi ان الله اطلع على اهل بدر, الله يا كلي صحابي ان بدر سو 310 وانا ابو faƙala sai ya ce i'malu ma shi'itum, ku yi duk abin da kuka ga dama, faqad ghafartu lakum, na riga na gafarta muku. Fahum, waɗannan sahabban maghfurun lahum, an farga an gafarta musu, ala kulli halin, a kowane irin hali. Al-maghfiratu lahum hasila, su gafarar su ta riga ta samu. Liman asaba, wanda ya dace a cikin su yayi ijtihadi, ya dace ya shiga cikin wannan gafarar. Wa man akhta minhum, da ma wanda ya kuskure a cikin su, Allah ya kalli sahabbai yan Badar gaba ɗaya su yace ya gafarta musu. Su 300 yace duk abin da za su yi kuma ba zai fasa ba, ya riga ya musu gafara. In ma za su zo da gangan din su yi kuskure, ballantana kalla wa hasha sahabi yayi kuskure da gangan, ba ma zargin sahabbai cewa za su aikata abu da gangan sai dai bisa kuskure. To in ma sun yi kuskuren, Allah ya ce ya yafe. Kai menene yake bakanta maka rai da kake ganin ba ya yafe ba, ko kuma a janye wannan yafiyar? Allah ya ce ya kalli sahabbai yan Badar su 300 da wani abu, yace duk abin da za su yi na kuskure ya riga ya gafarta musu. Shi yasa Hatib ibn Abi Balta'a ya taɓa yin wani kuskure har Sayyidina Umar yace a bashi dama ya tsince kansa. Annabi yace a'a, baka san yaje yakin Badar ba? Innahu badariyun, har ya zamantowa mana aka ce yaje Badar, dan haka wannan Badar din da yaje, wannan kalmar da Allah ya faɗa cewa ya gafarta wa sahabbai yan Badar, ai bai kamata a kalli wannan kuskuren da ya har a ce za a yanke makai ba. Allah ya riga ya gafarta musu. Allah ya ce duk abin da za su yi sun riga sun shiga cikin gafarar Ubangiji. لِأَنَّ الَّذِي أَخْطَأَ مِنْهُمْ, domin duk wanda ma aka samu yayi kuskure cikin sahabbai, lam yukhti' an qasdin, ba da gangan yayi kuskuren ba, wa inna ma huwa an ijtihadin, sai dai yayi kuskure bisa ijtihadi, garin ijtihadi ya gano daidai, ko garin yin ijtihadi wajen yin aiki da abin da yake ganin shi yafi zama daidai, sai yayi kuskure a ijtihadin. Fa yajibu 'alal muslim, a ƙarƙashin haka wajibi ne akan musulmi, Allah ya dukula fi hadha, kada ya shiga cikin wannan tirka-tirka da wannan fitina da ta faru tsakanin sahabbai, abadan har abada kar ka shiga, ba hurumin ka bane. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun wa la yukhati'a ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kada mutun ya kuskura ya kuskurantar da ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kada wani ya buɗe baki ya ce ai sahabi wane yayi kuskure. Shine wala yukhati'a ahadan, kada ya kuskurantar da ɗaya min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah, bal ya'taziru lahum, ya nema musu hanzari, wa yastaghfiru lahum, ya nema musu gafara, wa yatarahamu alaihim, an ambace su ya ce rahimahum radiyallahu anhum, ya nema musu rahamar Allah. Fa yakunu min alladhina qala Allah azza wa jalla, idan mutun yayi haka sai ya fada cikin kunshin wanda Allah ta'ala ya fada akan su, walladhina ja'u min ba'dihim, waɗanda suka biyo bayan sahabbai, ya kuluna suna cewa rabbana ghafir lana, ya Allah ka gafarta mana, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ka kuma yi gafara ga sahabban nan da suka rigaye mu imani, ko ga mu'minan da suka gabace mu a imani, wa la taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah kar ka sanya kullata a cikin zuciyar mu, lil ladina amanu, ga waɗanda suka riga mu imani dinnan cikin sahabbai. Rabbana, ya Ubangiji mu, innaka haqiqa kai ra'ufun, mai ainihin wato tausayi ne, rahimun mai jin kai. mutun yayi kokari maimakon mutun yayi kokari ya daddage ya shiga cikin wannan aya ta uku walladina ja'u min ba'dihim sai kawai kuma mutun ya fige da neman laifin sahabbai da aibata su da zagin su Allah ta'ala cewa yayi bayan sahabbai sun wuce wayanda suka biyo bayan su zaka dinga jin suna nema wa sahabbai gafara saboda babu wata kullata da ya tsama tsakanin su da sahabbai suratul hashr aya ta 10 wa qad zaharat ashritatun ash-shaykh fawzanul fawzan yace wasu kasakasai sun bayyana min ba'd al-juhal daga wasu jahilai sajjala fiha hadhihi al-umur akwai wani cikin jahilai da yayi kafet sajjala fiha hadhihi al-umur sai nadi ko yayi kasa da yayi recording din waɗannan al'amuran na yaƙe-yaƙe da suka faru tsakanin sayyidina Ali da Muawiya tsakanin sayyidina Ali da Nana Aisha da wato Az-Zubair da Talha wa ma jara bainas sahaba yayi recording din abin da ya gudana tsakanin sahabbai wa akhrajaha ya fito da waɗannan kasakasan wa akhrajaha bi ashridatin sai ya fito da wasu kasakasai da suke kunshe da waɗannan tarihin abin da ya faru din ya tadawaluha bainan nas suna nan suna yawo a hannayen mutane fa haza la yakhlu wannan da yayi wannan irin aiki yayi recording ya zauna ya faffada aibun sahabbai ya fadi irin abin da ya faru na gaskiya da ba na gaskiya ba yana da a kasa aka fito da shi ake yada shi cikin mutane to ba zai fita ba daga dayan abu biyu imma annahu jahilun ko dai jahili ne bai san hakikanin tarihin me ya faru ba walam yadrusul aqida kuma bai karanta aqida ba bai yi karatun aqida ba wa imma ko kuma annahu mughridun yana da wata manufa yuridu an yabussal bughda yana so ya yada kiyayya li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai taba jin tarihin su mai kyau ba sai wannan gurbataccen kasar din yaji kaga zai dinga ganin bakin sahabbai zai dinga ganin sahabbai ba mutanen kirki bane in an ambace su ya dinga jin an ambace wasu mutane marasa daraja ina fata an gane to wannan wanda dai yayi kasar din irin wannan kasar din ya yada ko dai shi kansa jahili ne ba shi da ilimin abun bai san hakikanin me ya faru ba a tarihi sannan ko shakka babu bai karanta littafin aqida ba imma kuma akwai manufar da ta sa yayi wannan kasakasai ya sake su cikin jama'a ba dan komai ba sai dan sa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su dinga ganin bakin almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam abokan su sune sahabbai fal yahdharil muslimuna da haka musulmai su hattara min hadhihi al-ashridati daga irin waɗannan kasakasan wa amsalha da ire-iren su wal yahdhar min kayd ash-shi'a kowane musulmi ya yi hattara game da makircin shi'a yan shi'a su ne yawanci masu irin wannan wasabbihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ay hattara da shi'a waɗanda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waltimasil ma'ayib lahum dalalibe da neman aibobin sahabbai wani kawai zai zauna ya yi katar guda ya yi lakca mai kasa wato mai awa uku awa biyar kawai yana lalubo aibin sahabi Abu Huraira ga kuskurensa waye ga kuskurensa yana lalubo aibin sahabi fal yahdharil muslim min hadha lalle muslimi ya hattara daga irin wannan li alla yakuna min alhalikin dan ya fada dan kada ya fada cikin halakaku wal iyazu billah Allah ya tsare mu قال المؤلف رحمه الله امام البربهاري رحمه الله يتي وعلم كسني رحمك الله الا يمك رحما انه لا يحل مال امرئ مسلم للي كسني شن دوكيار مسلمي باتا حلتا دوكيار متم مسلمي ba ta halatta illa bi dibatin min nafsihi sai inda dadin ransa ya dauka ya baka ko kasuwanci ku kai kasiya ainihin wato ya dauki kudin ya baka wa in kana ma'a rajulin malun haram idan wani mutum yana dauke da kudin haram ko kudin sata ko kudin kidnapping ko ya saci kudin gwamnati idan mutum yana tare da kudin haram faqad zaminahu wannan kudin na haram yana rataye a wuyansa ya riga ya lazumce masa shine zaminahu ai lazimahu yana nan ya lazumta a kansa yana nan da shi zai tashi za kuma a caje shi a tuhume shi akan wannan kudi to idan mutum ya saci kudi ko yayi kwace ya mallaki kudi wa'anda suke haramtattu la yahillu li ahadin to be halatta ga wani ba kuma an ya akhuza minhu shay'an ya karbe wani abu daga wajensa illa bi idhnihi sai da izinin sa shi ma kaji mutum ne ya saci kudin gwamnati kudin al'umma kuma ka tabbatar da cewa wannan kudin ba nasa bane kudin al'umma ne ya sata to wai baya halatta kai ma ka ci kudin wannan din ba tare da izinin sa ba an bayyana ko me yasa sai ya ce fa innahu asa an yatuba domin zai iya yiwa fa ya tuba fa yuridu an yaruddahu ala arbabihi yayi niyyar dawo da wannan kudin da ba na halal ba zuwa ga masu kudin fa akhadta haraman sai zamto ka karbi haram ka ci haram kenan Allah zai iya shiryarsa ya ga cewa wannan kudin ba halastattun kudi bane bari yayi kokarin mayar da su inda masu su a ciki kuma kai ka karbi wani abu a ciki ko da niyyar kwace ko kuma da niyyar rance ka kuma kika bayar to saboda kaga kenan shi yana da kyakkyawan niyyar ya mayar cikin abin da ya mayar hadda haƙƙin da ke hannunka baka da shi ya hada da shi ya mayar ba to shi yasa aka ce idan mutum akwai dukiyar haram a hannunsa to kai kuma baya halatta ka ci wannan dukiyar ba da izinin sa ba qawluhu wa alam rahimakallahu annahu la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibati min nafsi min ihtiramul muslimina dima'ihim wa amwalihim wa ihtiramu a'radihim min ihtiramul muslimina dima'ahum yana daga cikin girmama wato alfarmar jinin musulmi wa amwalihim da dukiyoyinsu wa ihtiramu a'radihim wato min ihtiramul muslimina aka yi rubuta muku ko min ihtiramul muslimina min ihtiramil muslimina haka yake kamata ko min ihtiramil muslimina dima'ahum wa amwalahum wa ihtiramu a'radihim li'anna man aslama faqad hama bil islami dama min ihtiramil muslimina dima'ihim yana daga cikin abinda ake tsarewa musulmi ko musulmi yake tsarewa dan uwansa musulmi shine jinanan dan uwansa musulmi wa amwalihim da dukiyoyinsu wa hatiramu a'radihim da kuma kiyaye da kare musu mutuncinsu li'anna man aslama domin duk wanda ya musulunta faqad hama bil islami damahu to hakika ya kare jininsa da musulunta da musulunci da ya musulunta to haramun ne a taba jininsa wa hama malahu da ya musulunta to ya bawa dukiyarsa kariya ya kare dukiyarsa wa hama irdahu ya kuma kare mutuncinsa fala yajuzu ta'addi 'ala al-muslim bai halatta yin ta'addanci ga musulmi a jininsa ko a dukiyarsa ko a mutuncinsa qala sallallahu alaihi wa sallam bazan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kullul muslim 'ala al-muslim haramun duk musulmi haramun ne a kansa game da dan uwansa musulmi damuhu ya zubda jininsa wa maluhu da dukiyarsa wa irzuhu da mutuncinsa wa qala fi khutbatihi fi hajjatul wadaa manzon Allah a hudubarsa ta hajjin bankwana yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum lalle ku sani jininku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne ku ci tsakaninku haramun haramun ne musulmi ya ci dukiyar dan uwansa musulmi ko ya zubda jinin dan uwansa musulmi ko ya ci mutuncin dan uwansa musulmi ka hurmati yaumikum hadha kaman irin alfarma ta wannan yinin naku yani yawman nahar yana nufin ranar babbar sallah kaman yanda aka haramta zubar da jini da yaki ranar babbar sallah to haka aka haramta ka ci dukiyar dan uwanka musulmi ba bisa haki ba haramun ne ka zubar da jinin dan uwanka musulmi ba bisa haki ba haramun ne ka ci mutuncinsa a kowane lokaci kaman yanda ka san haramun ne a yaki ranar babbar sallah fi shaharikum haza a irin wannan wata wato ya ani shahara zilhijja watan zilhijja shi ma yana daga cikin watanni masu alfarma da an hana yin yaki a cikin su fi baladikum hadha, a wannan gari na ku, wahiya makka al-musharrafa, itace makka wato abar daukakawa, kamar yanda haramun ne ayyaki a cikin garin makka, haramun ne ayyaki a cikin watan zulhijja, haramun ne ayyaki a cikin ainihin wato ranar babbar sallah, to haramun ne musulmi ya ci dukiyar dan uwansa, ko ya ci mutuncin dan uwansa, ko kuma ya ci ya zubar da jinin dan uwansa. Baya harumu damul muslim, da aka jinin mutum musulmi haramun ne, wa maluhu da dukiyarsa, wa irduhu da mutuncinsa. Fala yajuzu ta'addi ala malil muslim, ƙetare iyaka da ta'addanci akan dukiyar musulmi baya halatta. Wala akhazuhu, ko kwatar dukiyar musulmi ko karbatta, illa bi ibatin min nafsil muslim, sai inda da sarran musulmin ka karba, ko kasuwanci kuka yi, ko kyauta ya baka, ko sadaka ya baka da dadin ran sai dauka ya baka, sai dai in ta wannan hanyar. Idza samaha bi shay'in min mali, idan ya baka wani abu daga dukiyarsa, fa huwa halalun, wannan abun da ya baka halal ne. Wa amma an yu'khadha minhu qahara, amma a kwaci dukiyarsa da karfi, aw bi ghairi dibi nafsin, ko ba tare da san ransa ba, aw gasban, ko ta hanyar kwace, aw sariqatan, ko sata, aw khiyanatan, ko ha'inci da zamba, fa innahu haramun, to wannan dukiyar da ta zo hannunka ta waɗannan hanyoyin haramtacciyar dukiya ce. Duk dukiyar da mutum ya kwata a hannun mai ita da karfi, ko ainihin wato ya sace ta, ko ya zambaci mai ita, ko ya yiwa mai ita damfara da 419 ya raba shi da ita, to wannan haramtacciyar dukiya ce. Ka hurmati damihi, kamar yadda ka san zubar da jininsa haramun ne, wa irdihi, kamar yadda ka san cin zarafinsa da cin mutuncinsa haramun ne, to taba dukiyarsa ma ba da san ransa ba, shi ma haramun ne. Wa hadha kama fi qawlihi ta'ala, wannan kamar yadda yazo cikin fadin Allah ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, Allah ta'ala ce kada ku ci dukiyoyinku a zakankaninku ba ta hanyar gaskiya ba. Lalle ka tabbatar in zaka ci dukiyar dan uwanka, to ka ci dukiyar ne ta hanya da ta cancanta a musulunci, kamar yadda na ambata, ko dai kasuwanci kuka yi, ko kyauta ya baka, ko sadaka ya baka, ko kai yana cikin magadanka ya mutu ka ci gado, ko wani abu mai kama da haka. Wa qawlihi ta'ala, da fadin Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kada ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku ba ta hanyar gaskiya ba, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, sai dai in ta kasance ta hanyar kasuwanci da yarjejeniya daga tsakaninku. Kasuwanci kuka yi, ka yarda ya yarda, ka siyar masa ko ya siyar maka, ka siya ka bashi kuɗi ya baka kaya, wannan babu laifi. Kathirun minan nas, malai ce da yawa daga cikin mutane, la yubali bi hadha, ba ruwansu da irin wannan. Kawai mutum kuɗi yake so ya samu, ko ta wace irin hanya? Mutane ba su da kulawa da damuwa da ta wace hanya kuɗi ya zo hannunsu. Imma an yaqtula akhahul muslim, ko dai kaga ya kashe dan uwansa musulmi, li akhadhi malihi, wajen kwace dukiyarsa. Kwace dukiyarsa, an fahimta ku? Kwace dukiyar mutum kuma ka kashe shi wajen kwace dukiyar, in ya hana mutum a burma masa wani makami, ko a sa bindiga a harbe shi, shi da haƙƙinsa tsakaninsa da ainihin wato mahalicinsa, yayi tsururuti, yayi kokari ya tara dukiyarsa, wani yazo ya karbe ta wannan hanya. Wa imma an yaqudha malahu bi sariqa, ko kuma ya karbe dukiyar ta hanyar sata, ya ajiye mutum ya hauro, ko ya tsallako, ko ya balla guri ya ɗebe. Wa bi kadi dare, ko ta hanyar fashi da makami, ko kidnapping, mutum ya taho kawai, lalle dole sai ya sai da gonarsa, ya sai da gidansa, ya sai da dukkan darorinsa, a bawa wani wanda ya garkuwa da shi, a kai masa kuɗin cikin daji sannan ya sake shi, wannan duk yana daga ciki. Wa bil khiyana, ko kuma cin dukiyar mutum, a karɓi dukiyarsa bil khiyana, ta hanyar zamba, kamar 419, a damfari mutum, malam kaga an damfari mutum kuɗaɗe masu tarin yawa. Wa bil gishki fil bay, ko kuma cin dukiyar mutum ta hanyar algus a kasuwanci, a siyar masa abinda ba mai kyau bane, fil bay'i wa shira, cikin siye da siyarwa. Fala yubali, da yawa mutane ba ruwansu, kawai kuɗi kuɗi kawai. Fala yubali bi hadha, ba ruwan mutum da irin wannan hanyoyin, kawai dubbansu yake yi. Fa yaquzu mala akhi, kaga mutun ya ci dukiyar dan uwansa bil batil ba ta hanyar gaskiya ba min gairi tibatin min nafsi ba tare da dadin rai ko san ran mai dukiyar ba wa hadha kulluhu haramun wannan dukkanin sa haramun ne wa kabiratu min kaba'irud dhunub kuma babban zanibi ne daga cikin manyan zanubai kaba'ira kabira ce min kaba'irud dhunub qawluhu wa in kana ma'a rajulin malun haramun faqad dhamina sai kuma maganar imam al-barbahari yace idan akwai wata dukiya ta haram a hannun wani faqad dhaminahu to tana nan a rataye a wuyansa nauyin dukiyar yana nan ta tare da shi idza akhadha mala akhi misali mutun ne ya kwaci dukiyar dan uwansa bi gairi haƙin ba tare da haƙi ba bi ayyi nau'in min anwa'il akhadh ta kowace hanya cikin hanyoyin kwata dukiya fa innahu madmunun alai to wannan duke tana nan a rataye a wuyansa hatta yu addiyahu ila sahibi hasiran da ya dawo da wannan duke zuwa ga mai ita li'annahu la budda min ada'i almazalim domin babu makawa ko ya tuba tsakaninsa da Allah Allah ba zai karbi tubansa ba ba makawa sai ya dawo da abin da ya zalunci mutane yanzu duk waɗanda suke tsakaninsu da mutane suka zalunci mutane ko sun tuba Allah ba zai karba ba sharadin karbar tuban nan guda uku guda hudu hadda raddul mazalim duk wanda ka zalunce shi sai in shi yace ya yafe in ba haka ba sai ka dawo da abin da ka zalunce shi in ba haka ba in laifin tsakaninka da Allah kai misali mutun yayi ƙarya ko yayi gulma ko yayi shagiya ko yayi zina wayannan duk laifuffuka ne tsakanin mutun da mahaliccinsa in ya cika sharuɗa guda uku Allah zai iya karbar tuban sa na farko yayi nadama na biyu yayi niyyar ba zai ƙara ba na uku kuma nan take ya daina saban in ku akwai haƙƙin dan adam a ciki to banda waɗannan sharuɗan guda uku sai ya ƙara haƙƙi na hudu shine raddul mazalim in zagin sa yayi ko yayi gulma sa yaje ya nemi ya yafe masa in kudi yake bin sa ya hana shi yaje ya bashi in kudin sa ya kwata ko ya sata ya maimar da kayan sa in ba haka ba Allah baya yafe haƙƙin wani ila ashabiha qabl al-maut tun kafin mutun ya mutu ya mayar da abin da ya karba na mutane zuwa ga masu su wa illa in ko mutun yaki fa inna ashabaha sayaqtasuna min al-zalim yawm al-qiyamah to mutun ya sani masu wannan dukiyoyin za su nemi kisasi daga azzalimin da ya zalunce su a nan duniya ranar tashin alkiyama yaqtasuna min hasanati za su nemi ai musu kisasi a ba su kyawawan ayyukan su tunda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka cewa kai kokarin kai settling ka warware da mutane tun kafin ka mutu idan ka tafi da haƙƙin mutane to matsalar da za a samu a lahira ba a yafiya duk wanda kuka hada farfajiyar alkiyama yana bin ka wani haƙi kar ka sa ran yafiya ba maganar yafiya magana ce ta kawai kowa so yake shi ma ya kai labari da haka a daidai wannan lokacin kuma babu kuɗin ka riga ka basu a nan duniya ko ka riga ka kashi ka riga ka yi gidaje ka yi motoci ka je kasashen da kake so da kuɗaɗen mutane na haram ka kwashe dukiyar al'umma ka wadata kanka da wanda kake so ka ji daɗi da kai da iyalanka mutane sun shiga bala'i mutane sun shiga talauci ya za ka yi da haƙƙin mutane ranar tashin alkiyama azumin da kai da zakkarka da aikin hajjinka da umara da kai ta zuwa duk bayan wata kaza ka je umara duk su za a kwashe a biya mutane bashi kyawawan ayyuka da su ake biyan bashi ranar tashin alkiyama domin ranar ba wanda ya je da ko kwandala ba wanda zai je da ita lahira ballantana ce biya shi kudin sa kace ga su mutum kawai rana ce ta kawai a debi ayyuka in kuma ayyukan mutum sun kare mun sha maimaitawa to zanuban masu haƙi za a diba a labta wa mutum in mutum ya yarda ya yi wa mutane dakon ayyukan alkhairin sai ya tafi musu da su lahira a kwashe a basu shi ya tashi fanko shikenan mutum ya ci gaba da cin haƙin mutane mutum ya ci gaba da karɓar basu sukan mutane yana ƙin basu a yi magana ya ce bashi hanji ne ya ki biyan mutane ya ci nawa ne ya ci nawa ya ci dubu sai ceto to lalle ya sani cewa sallolinsa da sauran ibadu duk da ya san yana yi waɗanda Allah ta'ala ya karba za a karba a biya mutane bashi wanda kuma baka biya shi ba saboda kai ayyukan sun kare a kwanso shan giyarsa da ƙaryarsa da shirmansa da abubuwa shi kuma zuba wa mutum Allah ya kiyaye hatta rubbama la tabqa lahu hasana har za a kai matakin da mutum bashi da wani kyakkyawan aiki guda daya dan duk an kwashi an biya mutane thumma tu'khadhu min sayyi'atil madhlumin sannan za a dinga ɗebo zunubai da laifuffukan wa'anda ya zalunta fatuhumalu alaihi a dinga ɗora masa wa yulqa finnari ƙarshe a jefa mutum cikin wuta wal iyazu billahi Allah ya kiyaye fa ma balul muslim walau akhastahu ولو اخذته بغصب او بمعامله محرمه او اخذته بقهر او بسرقه فانه مضمون لا بد ان تؤديه اما في الدنيا واما في الاخره. فمال المسلم دوكيار مسلمي ولو اخذته بغصب ko da ta hanyar kwace ka karbe ta aw bi mu'amalatin muharrama ko kuma ka karbi dukiyar musulmi ta hanya wato ta wata mu'amala haramtacciya aw akhadtahu bi qahrin ko ka tare shi da makami a cikin daji a hanya ko ka kama shi kai garkuwa da shi akai cikin daji da shi akai sai da aka sai da dukiyarsa a kai maka tarin kudi sannan ka sake shi aw bi sadiqatin ko ta hanyar sata fa innahu mazmunun wallahi sai ka biya wallahi sai ka biya la budda an tu'addiyahu ba makawa ka sani wallahi sai ka biya imma fi dunya imma Allah ya takaita maka ka biya shi tun anan duniya wa imma fil akhirah ko kuma ka biya shi a lahira fatanabbaha li zalika da haka fadaka ka watsake daga wannan irin wannan matsala din wa huwa madmunun alayka tana nan akan ka wala budda min ada'ihi ba makawa sai ka biya ta fi dunya ko dai ka biya anan duniya aw fil akhirah ko ka biya a lahira wa ada'uhu fi dunya amma fa dan uwa da zaka daure haƙoƙin jama'a da suke kanka ka biya su tun anan duniya asalu alayka wallahi yafi ma sauki ko da zaka koma zero dama ashe duk koma da kake yi da fankama da kake yi da dukiyar mutane da kake ta faman abin nan da ita to inda ma misali ashe duk dukiya ce wanda take mata ka bace to koda yanzu in ka mayarwa wani haƙinsa ka mayarwa wani haƙinsa ka mayarwa wani haƙinsa za a ga ka fada kwata ka koma zero to wannan yafi zama maka rufin asiri kai hakan wallahi yafi zama ma alkhairi min ada'ihi fil akhirah sama da mutum ya ce ya baka kwa hada a lahira qawlu fa innahu asa an yatuba hadha فيريد ان يرد ان يرده على اربابه فاخذ حراما domin zai iya yiwa wanda kai ma ka dukiyarsa ta haramce dan kaga ta haramce kai ma ka zo kawa wura a ciki to zai iya yiwa ya tuba tsakaninsa da Allah yayi niyyar zai mayar da dukiyar ga masu ita sai ya zamto kai ma abin da ka karba a wajensa ka ci haram la yajuzu akhazuka shay'an baya halatta dan ya ci haram ko ya samu kudin sata ko kudin haram ka ci wani abu a ciki ta'alamu bi annahu haramun indai har ka san haramun wa min maksabin haramin indai ka san ta sana'a haramtacciya ya samu to karka kuskura ka karbi wannan kudin ka ci li umurin sabida al'amura kamar haka awwalan na farko annaka ta'alamu ka sani annahu haramun ka san wannan dukiyar ta sa haramun ce tastahilluhu wa anta ta'lamu annahu haram ka halatta wannan dukiyar ka karba ka ci bayan ka san haramun ne wa anna hadha shakhs la yamliku ka san wannan dukiyar wannan mutum ba shi ya mallake ta ba ba ta saba ci to yanzu kaga nan ba wanda bai sani ba bai san dukiyar wani ba ta haram ba ta halal ba ce sai wannan ya dauka ya bashi ko suka yi wata mu'amala ta kasuwanci wannan babu baka sani ba amma wannan ka san dukiyarsa haramtacciya ce kwace yake sata yake kidnapping yake yi harkar kayan maye yake sayarwa yake tara kudin ka sani kuma ya dauka ya baka wannan kaga haramtacciyar dukiya kace saniyan nabiyu lauta ba idan dukiyar wasu ya sata ko ya kwata sai kai ma a ciki ya baka ko kai ma ka karbo wani abu a ciki to fa lauta ba hadha zalim inda wannan azzalimin wanda ya kwacen ko ya satar zai tuba wa arada an yarudda almala yayi niyyar dawo da wannan dukiyar wa qad akhadtahu minhu kuma ka karba daga wajensa kai ma fa inna la yatamakkanu min radi kaga ba zai samu damar dawo da abun ba dan kai ma ka karba sata ta sace sata kenan an gane ko ya sato sai wani babban barawon wanda ya fishi iya sata sai ya karbe shi ma to kaga abu na biyu kenan shi yasa aka ce duk dukiyar da ka san wani ya karba kaka karba domin na farko in ka san haram ne to in ka ci ka ci haram na biyu idan ya tuba yana so ya maida dukiyar kai kuma ka karba wani kaso a ciki ya za a yi kenan na uku annaka takunu sharikan lahu fil jarima wa zulm zaka zamto abokin tarayyarsa a wannan laifin da kuma zalunci yanda ya saci kudin kuma aka ci da kai ko aka raba da kai to haka kun yi tarayya da shi a laifin kuma kun yi tarayya da shi a cikin zalunci Allah ya kiyaye qala al-muallif rahimahullah wal makasibu ma bana nakasihatuhu fa huwa mutlaqun illa ma zahara fasaduhu wa in kana fasidan ya'khudhu min al fasadi mamsakata nafsi wala taqulu atrukul makasiba wa akhudhu ma a'tawni lam yaf'al hadha as sahabatu wala al ulama'u ila zamanina hadha wa qala umar bin khattab radiyallahu an kasbun fihi ba'd ad daniya khairun min al hajati ila an nas imam al barbahari a gaba ta 123 imam al barbahari yace wal makasibu sana'a nema ma bana laka sihatu duk abinda ingancin sa da halaccin sa ya bayyana gare ka fa huwa mudlaqun kaje kai saki ba kaidi duk wata sana'a da ka san halaccin ta ya fito baro baro ka tambayi malamai sun ce wannan sana'ar ba haramci a cikin ta wannan kasuwancin babu haramci a cikin sa to kaje kai ta gaba gadi shine fa huwa mudlaqun illa ma zahara fasaduhu sai irin sana'ar da gurbatatta da lalace wata ta bayyana wa in kana fasidan ya'khudhu min al-fasadi mamsakata nafsi to idan mutun ya zamto sana'ar da yake yi gurbatacciya ce ya'khudhu min al-fasad to ya ci gaba da dauka daga cikin gurbatacciyar sana'ar mamsakata nafsihi abinda zai rike masa ransa abinda zai sa ba zai halaka ba har zuwa lokacin da zai samu halattaccen kuɗi sai ya ci gaba da mu'amalar sa ma'ana mutum ne yake yin wata sana'a kuma wannan sana'ar ta sa fasida ce to wayya akhudhu min al-fasad daga wannan barnar da gurbatacciyar sana'ar daga ciki zai ci gaba da daukar ya dan dinga tsakurar mamsakata nafsihi abinda zai rike ransa ma'ana abinda zai rike kansa da shi ba zai halaka ba ma'ana halin larura an shiga babu larura gashi yana cikin matsananciyar buƙatar abinci kudin da ke hannunsa kudi ne wanda ya same su ta gurbatacciyar sana'a to zai iya kashe wannan kudin dan maganin yunwar da yake fama da ita yanzu dan yana cikin matsananciyar bukata ta yunwa to shine anan sai malaki ta zai iya dauka daga wannan kudi ya kashe wannan larurar matsananciya da yake tare da ita wala taqulu karkace aturukul makasiba wayannan sana'a tunda an ce haramun ce tunda an ce ba ta da kyau ban samu wata ba kawai barin bata wa akhudhu ma a'duni in yaso in dinga maula ina bara mutane su dinga dan san mun suna taimaka mun to sai malai ce lam yaf'al hadha sahabatu sahabbai fa basu yi tumasanci ba fa sahabbai fa basu yi maula ba fa basu yi bara ba babu wani cikin sahabbai da ya tashi cikin masallaci ya roko babu ko akwai hatta wajen tari sai dai a ga yanayin da suke ciki a nema musu taimako annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana masallaci ya ga wasu sun shigo cikin halin wato ba dadi abin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga fuskarsa ta canza sai kuma ya juya akalar hudubata sa ranar juma'a zuwa ga taimaka waɗanda suke cikin fatara suke cikin matsi suke cikin talauci saboda ganin su da ya shigo kayan nasu ga su a wani yanayi alamun suna jinjiki to sai dai irin wannan an gane ko da haka lam yafal hadha sahaba sahabbai basu yi bara ba walal ulama haka malamai ila zamanina hadha imam al-barbahari yace har zuwa zamanin mu wa qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu yace kasbun fihi ba'd ad-daniya wai sana'ar da a cikin ta akwai wani bangare na kashi akwai wani bangare na gazawa akwai wani bangare na kaskanci a cikin sana'ar khairun wai wannan sana'ar komai gazawarta da kaskantarta to tafi alheri min al-hajati ila an-nas sama da ka dinga kai kokenka zuwa ga mutane an fahimta ko ma'ana duk kaskancin sana'arka tafi bara alheri bara babu sana'a kaskantacciyar da ta kai bara babu kaskantacciyar sana'a da ta kai ainihin wato roƙo ko maula guntun gatarinka ya fi sa duka bani ji malam bahaushe ma'ana dan abin da kake da shi din nan
sana'an nan da kake ganin kana yi ga ta dai bata kai ta kawo ba, kuma kowa ne yake yadda kana da wata sana'a ba ma, amma dai suna rufa mu asiri a ita kake dan samu. Wannan ya fi kai bara, wannan ya fi kai cimasanci, ya fi kai maula, domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi ta ba. Shi yasa sayyidina Umar yace kasbun fihi ba'd ad-duniya, wai sana'ar da akwai wani kashi, ma'ana akwai kaskanci a cikinta, khairun, to wannan sana'a ta fi alheri, min alhajati, sama da mutun ya dinga zuwa da bukatunsa ila nasu, zuwa ga mutane. Da mutun ya ganka a kofar gida ko an ce ana sallama waye wane ne, an san maula ce. Da mutun ya ganka a kasuwa ka taho wajensa, zai canza fuska dan ya san ta maula ce ita ma. Ina fata an gane. To har mutun ya zamanto professional dan maula, to wannan ba sana'a bace a musulunci. To insha Allah za mu tashi wannan gabar wal makasib, za mu ƙara buɗa ta kamar yanda Sheikh Fawzanul Fawzan zai mana sharhi akan ta insha Allah. Lokaci yayi za mu tsaya a haka, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.